الاداب والموالاه. اما بعد تاج يوم منا رانر لاربا 30 ga watan al-Muharram 1448 hijriya, kuma yau muna 15 ke muku 15 ga watan 7 watan June Julio a shekara ta 2026 miladiya, a nan masallacin Juma'a na Tirayan da ke Fage a birnin Kano Najeriya. Za mu tsora darasi na 132 a cikin littafin Mukhtasar Sirati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa siratu ashabi al-ashara, wanda muka kawo shi tsawon shekaru na Abdul Ghani ibn Abdul Hadi al-Maqdisi. Abdul Ghani na Al-Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, Allah ya bukarta da rahama, wanda ya rasu shekara ta 600 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau za mu yi darasi na hudu a cikin tarihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Allah ya kare da gare shi. Mun faɗi irin a cikin darasa uku da suka wuce, tarjamarsa a cikin littafi, bayanin nasabarsa da ƴan fa'idoji a ciki. Sannan mun tafi zuwa ga darasi na gaba, mun shiga cikin rayuwarsa da irin rawar da ya taka a yakin Badar da yakin Uhud da kuma dai a sauran lokutan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda mun ji irin ƙoƙarin da ya a yakin Zatus Salatin, wanda Imamu Ahmad ya rawaito a cikin Musnad, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aike su zuwa wata sariya da inda Allah madaukakin sarki ya azurta su da wani kifi ana kiransa sariyatul khabar. Allah ya azurta su da wani kifi da ake kiransa al'ambar, suka yi wata ɗaya su kusan 300 suna cikin kifin nan, da irin abubuwa na karama da Allah ya gudanar a hannunsu. Mun ji kuma bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta shi aka je Saifatu bani Sa'ida, da kuma irin rawar da ya taka a Saifatu bani Sa'ida, wanda a nan take sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi ce ya yarda a bawa Umar ko Abu Ubaida ibn al-Jarrah ɗaya daga cikin su zai iya zama khalifa. To bayan mun sani kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin, bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai na Abubakar ya shiga ya fara aikin khalifanci. In a Hausa yanzu da sun ce ya shiga ofis, to ya ci karo da matsaloli. Matsala ta farko shi ne an samu waɗanda musulunci bai gama ratsa jikinsu ba, cikin waɗanda suka musulunta a ƙarshe-ƙarshe sun yi radda, kuma wasu daga cikin ƙauyawa waɗanda wasu dama sun shiga musuluncin ne don dukiyarsu ta tsira, kar a kawo farmaki kuma a haɗa da dukiyarsu. Wasu kuma sun shiga musuluncin amma akwai abin da ba sa so a musulunci, shi ne ana zuwa karɓar zakar dabbobinsu. To tunda bai karɓar zakar ya koma ga Allah ba su ƙara bayar da zakka ba. Uku kuma sai waɗanda suka yi da'awar annabta kuma ƙabilanci ya sa wasu suka bi su. Wannan sa sai na Abubakar ya fuskanci waɗannan matsalolin guda uku. Matsalar farko ya ce to ya shirya runduna, bayan ya tura da shi Usama sai shirya rundunar da za ta shirya ya haɗu wani wanda ya raba tsakanin sallah da ya samu takaddama tsakaninsa da sahabbai, amma suka sallama suka haƙura. Allah ya gano da su cewa sai na Abubakar shi ne akan gaskiya. Bayan hankali ya dawo da su, jeshi Usama sun dawo sun ci nasara rundunar Usama, kuma an gama da waɗanda suka yi ƙarya an nasta, an kuma tilasta waɗanda suka ƙi bada zakka sun yarda za su bayar. Musulunci ya zauna lafiya ya dawo daidai da lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah. To amana ta harku kenan, yanzu an saita mutane sun koma yadda suke a lokacin shugaba sallallahu alaihi wa alihi sallam, sai na Abubakar ce su za a mutu ta yanzu. Daular Farisa ba za ta zama yana ta shirin zai kai musu wato zai shige su, saboda ya aika musu da wasiƙa amma raddin da aka yi masa ba mai daɗi ba ne kuma ana shirin a zo a yaƙe shi da haka zai tura zai a cikin daular fashi kafin tusu zo sannan daular roma su ma sun yi ta'addanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kashe masa sahabbai to bayan an je an yi wannan yaƙin Usama din labari ya zo cewa romawa su ma suna shirin zuwa su kawo farinci yana makarfe ya ce to dole a kasa wannan daularoni guda biyu a je a fuskance su can al-musanna da ibn al-haritha da khalid ibn walid da tarin sahabbai aka tura su gaba za su tafi shaƙa farko za su fara daga iraki tsallake bahrain su fada su iraki duk su ci wannan ƙasashen da ya yi to kuma can ɓangaren arewa kuma su kuma su ne rum kuma a lokacin rum sai su fata da tana ƙasar sha to da aka fi sai na abokar ya shirya rundina cewa a je gaba ɗaya a kwace sha su da dawo musulunci a nan ne ya naɗa mu'adu ibn jabal da shurahadin ibn hassana da yazid ibn abi sufyan da abu umar ta gudun za ya ce to kowa a cikin ku kai ka ɗaure jina kai waje kaza kai ka ɗaure jina kai waje kaza kai ka ɗaure jina kai waje kaza an ku je ba ga abin da za ku yi ban kwana da su ya kuma gaya masa yadda za su da suka zo wajen sai sai inni ba ita ku fi hadal wajhi zan tura ku wannan yanki wa amirukum ala hadhihi aljunub kuma zan dora ku shugabanci waɗannan rundunonin gaba ɗayan su waɗanda za ku fita tare da su kure su a gabanin su kuma kure su wa ana muwajjihun ma'a kulli rajulin minkum min ar-rijali ma qadartu alayh kuma kowane ɗaya daga cikin ku zan tara muku sojojin da Allah ya bani iko ba haka nan ba zan ba ku dukkan sojoji fa ila qadimtum al-balada idan Allah ya sa kuka sauka a gari za ku farmace su walaqitumul junuda kuka ga sojoji washama'tum ala qitalihim kuka haduru mun ya tsasu ma'ana kai an ce ka fuskanci shin tare da dindinarka sai kuma an ce ka fuskanci watakila a ce Dimashq kai kuma an ce ka fuskanci Baitul Maqdis kai kuma an ce ka fuskanci Halab to amma kuma sai zanto an muku wani taron dangi a waje ɗaya gaba ɗaya za ku taho ku tattaru da Shurahadin ibn Hassana da Yazid ibn Abi Sufyan da Mu'az ibn Jabal da Abu Ubaida in kun haɗu gaba ɗaya komanda nawa ce da shi kenan hudu ko kowanne yana kunshe da ne ya ake raba rundunar ne a yaren sojoji mafi karantar rundunar ne su ne sunanta akwai soja a nan ko tsohon soja bataliyar tana da yau tana da girma a ƙasan bataliyar akwai mafi karanci akwai na platoon akwai platoon shi ne na farko to za a ga akwai platoon commandant ko to daga shi tewa daga platoon sai ne da alama dai kamar ba masu ilimin sojan da yawa a nan wannan ilimi ne shi ba shi ma ilimi ne abin da ya sa cikin yawan tada kura a irin wannan abubuwan na so majalisun nan majalisi ne na ilimi min khilali min talib ko da ta'allamu ashiya kathira daga wannan majalisun ne muke samu koyi abubuwa da yawa kuma kar wannan wayewa ce da ya kamata a ce a primary junior secondary duk ka santa saboda zai yi wa ce daga secondary ka zama soja ko daga jami'a ka tafi soja to sai ka je ka zama soja sannan za ka koyi abubuwan zuri shi yasa za ga akwai wasu kwasa-kwasai ai da suke jakan magori ne ana koya mutane abubuwa da yawa a ciki sannan kamar harkar shari'a ne abin da zai haka mamaki wani lokacin zai ga ɗalibi yana karanta law har sai ya kusa kammala digiri ne ma yake bambance tsakanin bambancin kotuna kuma akwai shi a cikin curriculum tun a primary zai gane akwai customer court da abin da take akwai area court akwai sharia court akwai magistrate akwai high court federal high court akwai appeal akwai supreme court wannan biya fara ce kowa ya sani ai kaga mutum waye yayi nisa a political science ya mallam professor wakila ko a history ko a waye amma duka bai san waɗannan basic abubuwan ba to haka shi ma yaran sojoji shi ma yana ilimi ne dunkulalle mai zaman kansa yaran siyasa ilimi kimiyyar siyasa shi ma yare ne ilimi ne mai zaman kansa to yanzu ba a iya cewa muna da kamar brigade guda uku guda hudu wanda wane yake Abu Ubaida yake jagoranta da wanda Shura'abil ibn Hasana da wanda Yazid ibn Abi Sufyan dan uwan Muawiya da wanda Mu'az yake jagoranta to idan wannan brigade din gabaki ɗayan su za su haɗu su fuskanci rinjina ɗaya to ba zai yi a ce gaba ɗaya ana da masu ba da command guda hudu ba a siyasa ta yaƙi wannan zai zama akwai za a samu conflict da kuma za a samu wato cunkoso na umarni wanda kuma wannan ba zai ba siyasa a ciki to dole sai an samu commander in chief commander in chief shine wanda gabaki ɗaya zai dinga ba da umarni wanda su ma ragowar gabaki ɗayansu akwai abin da za su koma ƙarƙashinsa to sai na Abubakar da kansa ya kawo hanya ta conflict resolution hanyar da idan aka shiga damuwa ga yadda za a warware ta ɗan kun haɗu gaba ɗaya to Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya zama shi ne shugabanku ولقيتم الجنود واجتمعتم على قتالكم على قتال فأميركم أبو عبيدة بن الجراح وإن لم يلقكم أبو عبيدة إذا كما أكيتاء برجتكم قبا إيسكته أما أبو عبيدة هنا تينا وانا أتاين بايا وجب وجمعتكم حرب كما إذا ما قاشي وتكون هكو أبنجري أمتعين بتاليا إذا كياكي تو fa'amirukum yazid ibn abi sufyan wanda zai zama jagoran ku shine yazid ibn abi sufyan da aka suka shirya tsaf aka fita domin a je ayi wannan dauki ba da kan kace mai wannan shikenan an tafi an je an yi shiri kafin nan an hadu aka fita kamar yadda malaman tarihi suka faɗa a lokacin sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi ya sallame su su kuma suka fita to fitar da suka yi duka sai suka karkasu kowa ya kama bataliyar sa da sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi ya tura su wannan maganar haka littafan tarihi kusan duka suka nakalto suka kuma faɗi yadda abin ya kasance da irin hoɓɓasan da su suka yi waɗannan manya-manyan sa. To abin da malamai suka ce ko kuma masana tarihi suka ce shi ne duka sun tafi kowa ya kama inda zai yi. Yazid ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara yadda a gare shi. Sai aka bashi ɓangarensa ya fara fita a ranar 12 ga watan a cikin watan Rajab shekara ta 12 bayan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da runduna tsakanin 3,000 zuwa 6,000 dai haka ake kiyasta rundunarsa don haka ya tashi ya fita ya arewa su Madina ya fita garin Tabuk ya tsallake Tabuk har sai da ya kai Balqa to anan ya tare da rundunarsa kuma Balqa din tana fuskantar daular Roma wacce take cikin sha bayan nan jin kadan bayan tafiyar ta sai shi kuma Shurahbil ibn Hasana ya fita shi ma a cikin wata Rajab amma ƙarshen wata Rajab shi ma aka hada masa mujahidun sai ya je ya tare a kusa da inda Yazid ibn Mu'adun Abi Sufyan yake to Abu Ubaida ibn Jarrah Allah ya kare da a gare shi bayan sun yi sallama da Shurahbil ibn Hasana shi ma sai ya ɗauki rundunarsa to mafi yawan rundunar suna tare da Abu Ubaida ibn Jarrah to bari mu ji tunda muna faɗar falalarsa ne da matsayinsa a musulunci cikin ayyukan da ya shi ne kwamanda na wannan brigade ɗin sannan kuma shi ne limamin shi yake jin sallah saboda a wannan lokacin mafi yawan shugabanci yana haɗe da ɓangaren tsaro da ɓangaren alƙalanci da finance da kuma abin da ya shafi ɓangaren zartarwa yawwa wannan arms of government ɗin daga baya ne duka ya zanto kafa'a competence ɗin wato ya za mu fassara kafa'a ne wato dacewar tana raguwa da can mutum ɗaya ne za ka gan shi ya zama ya dace da zai iya zama liman kuma zai zama alƙali kuma soja ne sannan kuma good administrator ne wato wanda yake ya iya jagoranci ai yanzu ana iya samu amma galibi waɗanda suke da irin wannan capacity ɗin wanda suke da wannan capability wanda suke da wannan damar da ikon ba ma a ɗaukaka su zuwa matattakalar da za a gasa ballatana a yanzu za ka iya samun mutum ɗaya Allah ya haɗa masa abubuwa goma to amma an ƙara masa da talauci wannan talauci in ya tashi sai ya lulluɓe waɗannan abubuwa guda goma gaba ɗaya ba kwa gani sai ka ga yaro ya taso ɗan talakawa a makarantar islamiyya shi yake yin na ɗaya saboda karatun ƙur'ani da fahimtar karatu ka gan shi ya iya rubutu khatta tun yana yaro ka ga ya iya ƙera abubuwa zai ƙera mota ya ƙera gida ya ƙera kaza sannan ana wasan yara irin na faɗace-faɗacen nan in ya tsalle ya hau wata bishiya ta karfe aka yawo bishiya in aka zo filin ball in ya dinga yanka mutane ya dinga cin balabalai kuma duk ana kallonsa a haka zai taso ya taso watakila ya gaba sakandire da ƙyar a zo ma ana neman kuma wani kwas ne a shuwa shi in je in karanta sannan in zo in gaba da wani lokacin wasu malaman marasa manufa a zo a yi ta kada shi ko kuma a yi ta yi masa rowan maki ko kuma ya yi ya gama ɗin ma ya fita da first class ko second class offer ba ruwan gwamnati da shi ba ruwan jami'ar da shi ba ruwan hukuma da shi ya dinga neman aiki a hankali har ya zo ya rauni ma ba ruwan jama'a yayin da irin wannan da an gano su sai aka yi su makarantar mahudu suna cikin people with special need ana kai ba su bukatu suna cikin masu bukata ta musamman kamar yadda guragu da makaci ake ware musu masu ake ba su kulawa ta daban to su ma wa'annan genius din ana kiran su abaqira da larabci wato da hausa ma iya cewa hatsibai masu kwakwalwa ana ba su kulawa ta musamman don a saita wannan tunanin nasu da kwakwalwa da zai amfana da su amfana da al'umma to amma ba dai a Najeriya a Najeriya ma da an ga yayi wani abu ba ya wasa sai a fara cewa zai zama barazana cikin al'umma kaga 'yan siyasa suna da abin ba da scholarship amma faruwar su da irin wannan yara sai ƙarya da cin amana da yaɗa ruba a cikin abin da yake haƙƙin mutane kira na alƙiyama kuma za su lufi bayani lafiya shi to shi Abu Ubaida shi ne liman to amma fitar da yi kafin ya miƙa ya bar garin Madina bayan tunda shi ne commander in chief Shurahbil ya tafi a akwai farko Yazid ya tafi Shurahbil ya tafi
shi kuma Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi sai zama yana wajen gari yana jagorantar sojojin sa suna sallah kuma yana jiran command daga Sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi yana jiran umarni daga Sayyidina Abubakar na fita shi kuma Sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi akwai mutanen da yake jira wanda Allah ya musu baiwa sun iya ba wa mujahidin caji kuma yawancinsu wasu ba su ƙarasa dawowa daga Yemen ba bayan an gama waɗannan aikace-aikacen da Sayyidina Abubakar ya tura su to bayan sun dawo su waɗannan sojojin sai rawa sai to ku huta kun huta ku sallama da iyali ku sake fita ga Abu Ubaida sai yana jira to da adadin ya cika sai dan Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi ya samu izini da sai na Abubakar kun ga sai Rajab suka tafi Sha'ban sai da Rajab ya kare sai da aka kai aka shiga cikin Sha'ban aka kwana bakwai wato wannan ya tafi 27 Shurahbil shi kuma ya tafi 7 ga watan Sha'ban kaga ya kara kusa da kwana 10 ce kafin ya bi Allah ya kare da a gare shi kafin ya bi wa'incan wa'inda suka tafi wa lokacin sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi masa wasiya a cikin wasiyar da ya masa yake cewa isma' sama'a man yuridu an yafhama ma qila lahu thumma ya'malu bima umira bihi ina so ka ara mun kunnanka ka saurare ni irin sauraron mutumin nan da yake ta shauƙin a gaya masa abu ya aiki da shi haka take so fa innaka takhruju fi ashratin nas wa biyutatil ard wa sulaha'il muslimin wa qursanil jahiliyyah zaka jagoranci mutane wayannan mutanen mutane ne mafiya sharafi da daraja a cikin mutane a cikin su akwai Qurayshawa ko da kake ba Qurayshi amma a tutar ka da ka tafi ita akwai wanda yake ba Qurayshi ne irin ka koya ki kana saba kuma mutanen nan da zaka tafi da su mutane ne da kowa yana da dangi wasu dangin ma sun yi suna sun shahara a Larabawa shine wa buyutatil arab wasu lahain musulmina kuma mutane ne nagarta tattun nagari masu takakkiyar nagarta kuma akwai mutumin da za ka jagorance shi kwana yake yana sallah wani azumi yake a koyaushe a rayuwarsa wani duk abin da ya samu sadaukarwa yake wani kwana yake yana kuka wani tawakkalinsa ya kai inda ya kai za ka salura da kyau wa fursanin jahiliya dan an ce maka kai ne shugaba ka tuna a lokacin jahiliya san da kabilu suke cin junansu da yaƙi akwai wanda kai an ce ka zo ka tsaya a gaban sa zaka sake tsayawa amma yau yana karkashin ka wa kanu yuqatiluna iz zaka ala alhamiyati lokacin da ake yaƙi na kabilanci wa hum alyawma yuqatiluna ala alhizbati wal niyati alhasana yau gashi za su yaƙi ala alhizba yaƙi na neman yarda Allah alhizba shine yin abu ba dan ajiya ka ba dan neman yarda Allah aikin Allah dan neman yarda Allah da kyakkyawan niyya sai ce masa to ahsin suhbata man sahiba duk wanda yake tare da kai ka kyautata zama da shi wal yaqul an-nas indakum fil haqq sawa kuma da kai da ragowar jagorori ku mu'amalatu mutane irin mu'amala irin daya wasta'in billahi wa kafa billahi mu'ina ka nemi taimakon Allah a koyaushe na san Allah kadai ya kasa mai sima ba sai ka hada da wani ba ba sai ka hada da kowa ba to mu lura da kyau ana jagoranci darasi na jagoranci a nan shi ne lokacin da aka ce kai ne shugaban kaza kar ka taba jin cewa saboda kai ka fi kowa koda ku shugabancin na siyasa akan yi zabar kaskantacce ya kuma jagoranci masu daraja da sharri kuma duk inda ka kai ko malami ne kai na addini ai girma bai tattara kan iya malanta akwai datta akwai jarumta akwai karfin imani akwai arziki da dukiya akwai asali da tarihi yanzu da za ka ko gwamna na kowace jiha ko shugaban kasa na kowace kasa ai iya shugabancin ne fa yake da shekaru amma ana magana shekaru akwai wanda suka girme shi a gaban su aka yi shi wanda shi kansa shekaru wani abu yau rasa mutunta shekaru da muka yi a wannan kasa ta mu musamman arewacin Najeriya yana iya ta abubuwan da suka ingiza fitintunu da musibin da suka jefa mu zuwa inda nake da tsabagen rashin arziki da rashin dattako na wa'insu tsofaffi da ka rasa ma wata irin kifa za ka kira wasu da ita na ƙin haƙura da jagoranci su zama iyaye su tasa masu jini a jikati shugabanci abin takaici abin takaici a ƙasashen da suka ci gaba wanda ba ma addini ne a gabansu ba a zahiri za ka iya ganin ɗan shekara 35 a sanaki 30 amma a ƙasan mun nan ɗan shekara 70 80 suna neman sanaki to me za su yi wani yau inda a ce ma wata hala ce da su hasa ta musamman ta daban ku duba Sudan lokacin da Sudan suka yi juyin juya hali aka kifar da gwamnatin gurguzu aka yi da a tsora gwamnatin musulunci Hassan Turabi duk da cewa mun saba da shi a aqida mun saba da shi a manhaji na addini amma tsari na siyasa shine musamman da wanda ya shirye duka wannan badakala ko da barwa kuma shi ke da haƙƙin ya zama shugaban kasa amma ce ba zai yi ba in yi zama shugaban kasa kuma zai tsawo tsawo da shugaban kasa suka ɗauko matashi ne jini a duka Umar al-Bashir asal Umar al-Bashir ya ɗora shi a kai aka ɗauko Usman Ɗa'a aka ce zama mataimakinsa wa'anda duk za a iya faɗa musu su ji shi kuma a matakin farko ya ce to ya yarda domin a bagarar da hankali da tunanin duniya zai shiga cikin gwamnatin amma zai fito majalisa tunda jam'iyyar su ce mai mulki zai zama shi ne shugaban majalisa don ya zama da shi za a dinga rufe ƙofa ba don wani abu kuma ko daga baya ne zai dinga yaƙar gwamnatin baya da sai kifar da ita ne don shi ya hau to amma mun san zuciya da kuma rashin dattako da budurwar zuciya ya hana dattawa su koma gefe su dasa matasa masu jini a duka su sa musu ido ta yadda idan mutum ya saba ya ƙi yin nagarta yana jin tsoron gobensa ya san magana ɗaya za a yi wallahi ba zai ƙara ba ko ba ce yaren siyasa na ɗan zamani ya ce ta ya ci kari a ƙarshe to amma ya zo shi ne da jam'iyya da jam'iyya a hannunsa take ko kar a hannunsa suke kuɗin a hannunsa yake in kama nuna za ka yi wani abu da ya saba wa muradinsa to kai da fitali a ƙarshe don haka zai abin da ya ga dama ya juye waɗanda ya ga dama ya yi yadda ya ga dama amma me da ɗan masani yake faɗa Allah ya ji ɗansa Yusuf da sama Filip ya ce I have a dream shi yana da mafarkin cewa za a zo lokacin da Najeriya za ta sake dawo da wannan kibar tata da martaba ba mutar rai kuma dalilan suna nan duk akwai sunnar Allah wadda ba ta canja duk inda zalunci ya yi nisa ya yi sama ya yi sama to yana ƙara yin sama bushaɗar nasara tana ƙara zuwa ko muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana shugabanni da jagorori masu hankali da nutsuwa wadda za su shimfiɗa mana yanayin da za mu nutsu mu bauta wa Allah ba ma buƙatar wani abu ya wuce wani dukkan nutsuwar da muke nema mu samu ba bauta wa Allah bibin kwana da duniya lafiya to amma an kara cikin yunwa da shi bautar Allah in kara cikin tsanaiti
ya sani yana gamin ka koga zafiyar ranar ba sai a zakan suka bauta wa Allah. Allah ya samu ya ce. To Abu Ubaida bin Jarrah nasiha da aka yi masa kenan aka ce ka sani cewa a ƙarƙashin ka akwai mutane masu kima da daraja. Ma haka za ka ga shugaba yana gasa magana ga mutanen da a cikinsu wallahi akwai waliyin Allah da in ya ɗaga hannu ya roƙi Ubangiji Allah ba zai mayar da addu'a. Amma can kai jiya siyasa ta ire ka kamun sarto Allah yana da bayan sauri gene ne dai na hakika kuma suna ƙarƙashin ka ba za ka yi taka tsantsan ba. Akwai mutanen da kimarsu da darajarsu da matsayinsu da za ka ja gefe su ja gefe mutane su za su zo ba kai ba. To amma Allah ya haɗo maka har da su a ƙarƙashin ka. Wani da iliminsa, wani da addininsa, wani da dattakonsa da shekarunsa, wani da asalinsa da gidansa. Amma mu asalin ma so ake a tarwatsa sai su yadda aka tarwatsa sarautar Kano ta zama kimarta ta tafi. Yanzu ina za ka je ka ce yankar rashin Kano ya ce ku ne masu sarakuna biyu sai ka mara mutu ne za ka ce. Ba dattijo yanzu da za ka ce wai wannan shi ne dattijo wanda in ya yi magana kowa zai saurara. Da can an yi lokacin da duk magana da ta je wajen sarki an sani cewa a tsari na demokuraɗiyya an kwace iko daga hannun sarki. Amma mu musulmai ba mu yarda ba. Yau a ce sarki ya aika yana kiran ka ko yana kiran ƙungiya. Yau abu ma yana ma kaiwa sarki ne Allah ya ji gangara bi masu jan hashi. Kowaye kai a ƙasar nan in ce sun kai zai gaban galadima wallahi magana ta yake kawai in ba kai ba kuma kai kanka kana cikin barazana kuma ba wai saboda buƙatar ƙashin kai ba saboda buƙatar al'umma haka ake yi. To amma na tabbatar da mutane nan da suna da rai zuwa yanzu da sun ga takaicin da sai takaici ma yasa sun ƙara mutuwa saboda suna kallon zuwa abubuwa sun fi ƙarfinsu. Kaskantattu, wulaƙantattu sun ji sun karɓi madafan iko suna kaskantar da mutane suna wulaƙantar da mutane. To ya zama wajibi ga duk wani wanda yake jagora ya fahimci wannan wasiyar da sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi wa Abu Ubaida bin Jarrah. Shi da ka sani akwai mutane masu kima da daraja da mutunci a ƙarƙashinka. Ka kyautata mu'amala kuma ka mu'amalanci mutane mu'amala iri ɗaya. Me ake nufi da mu'amala iri ɗaya shi ne kowa kai masa adalci. Ba wai ana nufin cewa idan dattijo ya zo yadda ka girmama shi ka nuna alamar cewa ƙasa da shi take a shekaru haka kuma in yaro ya zo haka za ka yi masa ba. Shi dattijo wannan shi ne ya dace shi. Sa'an jakuminka ko sa'an kakanka. Ko abokin babanka ko abokin malaminka ko ƴan uwan mahaifiyarka ko in ya zo ƙimar da za ka ba su wacce ɗabi'a da al'ada da addini suka wajabta maka ka ba su daban da idan ɗanka ko ɗalibinka ko ƙaninka ko wani ya zo wani in ya zo har sai ka haɗa da zagi ma da hantara saboda ka isa ka yi masa amma ka yi masa adalci a kan abin da za ka mu'amalance shi da shi. Haka zalika wanda ka sani da wanda baka sani ba ba ɗaya take a idanka muƙamin in ya tashi za ka bayar wani ya zo nema baka san shi ba wani ya zo nema ka san shi kana tabbacewa wanda ka sani ɗin na ɗaya zai iya riƙe amanar ba tare da an samu matsala ba to na biyu kuma zai za ka samu dama ta sauke wani nauyi na duk wanda yake ya raɗe ka in ya san ka samu zai sa ran za ka yi masa karanci. To ka ba shi abin da zai iya riƙewa na amana kuma ka yi karanci ka sauke wannan nauyin ko bayan rayuwa ta juya zai san ka masa wani abu wanda shi ma wannan wani abu ne mai muhimmanci da kada ƴan uwana talakawa ka ce to saboda mu ba na sa wani imana kai ma in ka samu ai naka za ka yi ba. Sai za a shehu Abdullahi Gwandu ya ce ita shi jagoranci abinda jagoranci yake nufi shi ne ka janyo na kusa da kai ka yi wa da nesa adalci. haka ne mashawartar ka nemo inda ka sani da wanda kake tunanin za ka iya baka kyakkyawar shawara cikin wanda aka gaya maka ba komai ne kuma zaka ce mu mun rinsa ido ba ruwan mu kana shugaban kasar Najeriya ɗan garin ku su zo sai ku yi za alhamdulillah annabi ana zalunta mutum da Allah ya sa ka zo muna so kai wani adalci ta ni fa da yan kudu da yan arewa duk ɗaya ne a wajena su yan kudu ba haka ba ne saka kai ma sai ka san me ya kamata abubuwai da Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kwashi runduna suka bi ta wadin ƙura daga nan suka yanka ta alhijir mada'inu salihin alhamdulillah na jiji waɗannan gurare sannan daga nan suka tafi suka yi zatul manaf daga nan kuma suka tafi biza daga nan kuma sai ya isa zuwa ga wani waje da ake kira ma'ab to a lokacin suna zuwa ma'ab sai suka ji labarin ga wato ga gungun runduna nan ta mutanen Rom sun tunkaro su abubuwa da ya ce to a shirya suka shirya aka zo aka yi taho mu gama a lokacin nan ne musulmai suka tausayi rumawa a wannan lokacin har sai da suka dinna su suka shiga cikin wata karkara da ake kiranta ma'ab da mutanen suka gaba yadda aka iya saboda Allah ya ba Abu Ubaida ta'a ya yi musu wato ya toshe duk wata hanya ta fita ya zama dole ba da suka iya sai sun shiga garin kuma in aka shiga garin za a yi kan mai uwa da wani to sai jagororin garin suka ce kun ga tunda an fi ƙarfinmu a yi sulhu to da wa kuma musulmai kullum ta Allah a shirye suke da a yi sulhu to ana kiran sulhu Abu Ubaida Allah ya ƙara yadda a gaishe sai ya yadda aka yi signing agreement to wannan ne gari na farko da aka fara yin sulhu da shi a cikin ƙasar Sha garin Ma'ab daga Abu Ubaida ya ci garin Ma'ab yanzu Ma'ab tana ƙarƙashinsa ba a kashe kowa ba bayan an tausa garin yanzu an karɓi garin an yi yarjejeniya da su sai Abu Ubaida ya ɗauke sai kuma suka tafi abin da ake wani gari da ake kiransa Al-Jadiya garin da sai da Umar ya zo ya tsaya a wajen kafin ya karasa shiga cikin Dimashq ko cikin Sham labarin annoba ya zo mata to da ya kusa zuwa garin Jadiya to sai labari ya isa zuwa ga Hiraqal shi kuma a lokacin ya bar Hint ya je Filistin shi kuma Hiraqal shine overall shine first in command a gaba ɗayan Rum din duk kusan ƙasashe ne da yawa duk suka haɗu suka ba da Rum kuma an ce Rum ba ana nufin Italy ba Italy Rumiya sai a wancan lokacin amma ita ma ai tasirin Rum ɗin ya kai har Italy saboda a lokacin ai addinin da ita daular Rum take tafiya a kai addinin Kiristanci ne kuma a lokacin akwai Kiristoci a Rumiya domin lokacin da shi Hiraqal ya yi mafarki ya tsorata da mafarkin aka fassara musu cewa annabi za a aiko sallallahu alaihi wasallam ka zama ƙarshen mulkinsa ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa wanda shi ma fada ne a Rumiya Rumiya ɗin shi ne Italiya ta yanzu kuma tana da dogon tarihi a yadda ake cewa na almajiran annabi Isa an ce Bukuros Peter wanda yana da injila a cikin sabon alƙawari Bukuros kenan wai a yadda aka ce wai a nan ne annabi Isa inna masa wani dutse yake cewa anta kabirul hawariyin kai ne shugaban hawariyawa kai ne shugaban hawariyin wa ala ra'ati hadha aljabal faqni kanisati ka gina majami'ata akan wannan dutse to watakila shine inda yanzu kuke cewa a Vatican muke cewa da larabci amma da sunan ta ta Vatican muna cewa Vatican ko da larabci ke wanda ƙasa ce a cikin ƙasar Italy tana da wakilci guda na diplomatiya da kujerunta a abubuwa na ƙasa da ƙasa amma wanda yake jagorantar ta shine Baba Vatican shine ake ce masa Paul mu da hausa muna ce masa Papa Roma wato baba na Roma kenan papa din tana nufin wai baba da su kuma matsayin addinin shine matsayin karshe shine mutum ya zama uba sai a ce masa baba baba akwai baba wata da yawa amma shi babban ana ce masa albaba in za a faɗa da in kuma zana so ba sai an ta alif da lam zai a ce masa baba fatita to a wannan lokacin Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi bayan ya kusa isa zuwa ga aljadiya sai labari ya tawo hirqal cewa ga shi fa abin da ake ciki yanzu an ciwo ɗan su ƙauyuka a gefen jadiya kuma yanzu ga shi an taho jadiya to a lokacin hirqal ya ce to zama bai kama shi a Filistin ba da aka sai ya bar Filistin sai ya ɗauko rinjina suka taho Amfakiya ta kuma amfakiya ɗin tana nan yanzu a cikin ƙasar sha amma a cancan nesa ta doshi hanyar gaɓar sha da iraki to sai ya zo ya tare ya taso daga inda daga Filistin ya dawo ya tare ya kafa hedikwatarsa a amfakiya amfakiyar an ce ita ce alƙur'ani ya faɗe ta da alƙarya ya ce wadrib lahum masalan ashabal qaryati to ashabal qaryati din mutanen amfakiya to a lokacin ya sa a tura duk inda ikonsa ya kai cewa ana buƙatar sojoji ai ku karkace mai wannan an amsa kiran hirqal sai ga rundunoni sun taru to shi ma sai labari ya iso wa Abu Ubaida cewa hirqal ya tara rinjina kuma yana shirin zai kawo da rinjina to yana jin haka shi ma sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kun ga ya fita a Sha'ban ko to a watan Ramadan tsakiyar Ramadan an yi an zaɓa Ramadan ya raba a lokacin Abu Ubaida ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية لا بال يا اسم من سوى هرقل شوذب الروم وقبعها يا 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 كفة سننسى أو نقريد أكي كرنسى أنطاكية وأنه بعث إلى أهل مملكته فحشرهم إليه أنت يا أيكا غورا قيتا ماكي zuwa ga duk inda mulkin sa yake akan cewa a zo kuma gashi an tara jama'a wa annahu nafaru ilayhi ala sa'd wa zalu gashi nan mutane sun zo iya yin shi in an ce ala sa'd wa zalu to shine kwansu da farkata duk da dai cewa balarabe in zai ce kwansu da farkata sai ya ce bi qatli wa qatili amma abin da ake nufi da ala sa'd wa zalu shine a ba zaɓa dokin da za a hau ma ba sai an zaɓa ba as-sa'f min al-khayl shine dokin da ba a horar da shi ba wanda sabon yanka ne bai ma saba da a yi tafiya da shi ba saboda wannan ba shi da daɗin tafiya galibi barin sa ake ana ɗan fita sai an horar da shi an horar da shi sai ya saba sannan ake fita da shi za ka fita kilisa ai ba ka ɗau zaɓen doki ba zai zama sa'f kana gabas da shi yana yin yamma kana gaban shi yana tunzewa wannan shine as-sa'a az-zalul kuma shine horarren doki wanda da ka haushi in ka taulin zami ya gane me kake nufi in ka taukalin zami ya gane me kake nufi in ka buge shi da likafa ya gane me kake nufi duk abin da kai ya gane da ko gyara zama kai yana gane wannan doki da shi ake kilisa da shi ake hawa da shi ake fita yaki to amma in yaki ya ci mutane wannan irin doki za su hawa wanda dai ya samu as-sa'b wa az-zulul da wanda yake horarren da wanda ba horarren da shine sai ake rattiban nasu as-sa'b wa az-zulul al-amr ya qatiki rattibu ala as-sa'b wa az-zulul wasu ma kan rasa horarren dokin sun dauko wanda ba horarre ba amma ba a yi wa wannan lafazin wannan ibara ba a yi mata tarjama ta kalma da kalma sai dai a tarjama ta a ma'ana misali wa rakibu إليه على الصعد والذلول كما سنفتو قنص لفرقس كوا يا تولد بسامه ورنان دوكي وما معنى يا تقوى ورنان دوكي وقد احببت ان اعلمك ذلك فترى فيه رايا shi yasa na rubuto maka wasiƙa in ji ko ta shawara za ka bayar waye rubuta wannan wasiƙa abu da zai da zuwa gawa zuwa ga kai na abuwa dira wa kan ta ke rubuta amsa ce a tura amma ba a fa kad balagani kitab baya haka na samu wasiƙar ta fa amma manzilu hirqal bi am baqiya fahazimatu lahu wa wali ashabi Allahu akbar ace saukar da hirqal yayi a albaqiya ne maka albishir da cewa ya gama da kansa shikenan shi da abokanan yakin sa ta tsare kuma abin da sai da bakar ya faɗa sai da ya tabbata ka ji karama tauliyin Allah wa ma ashruhu lakum ahla mulkati to kuma da kace ya sa gaba daya ya tura ya raba goran gayya a zo masa fa inna zalika ma qad kunna wa kuntum ta'lamuna annahu sayakunu min to dama ai da mu da muke nan Madina da ku da kuke da ku san da ba abin da zai faru kenan wa ma kana qawmun li yad'u malikahum wa yakhruju bi ghayri qital ai sun san ba yadda za a yi mutane a faramaki sarkinsu kawai su tafi su gashi su saba da wani sun zo an yi bukayya da su ba falqahum bi jundik ka fuskance su da rundunar ka wala ta taushi kar ka yi kiwa ka ji wai ba kowa tare da kai fa inna Allah ma'a Allah yana tare da kai wa ana ma'a allazina wa ana ma'a zalika mumidduka bil rijali hatta takfi ni kuma tare da nasan Allah yana tare da kai din zan kara maka mazaji sojoji hatta takfi haske ka kai ka tumbata da zaka iya fuskanta su Allah ya jika maza to ara a shida ga watan Shawwal wannan a tsakiyar Shawwal a tsakiyar Ramadan ya kare suna azumi suna filin yaki to an kai shi daga watan Shawwal a ita wannan shekara ta 12 Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi ya sace rubuta wasiƙa zuwa ga Ibn Abdullah yake ce masa inna uluni min ambatisham akhbaruni ellekan asirina uyun ellekan asirike ellekan asirina sojojina intelligent yace intelligent ina safala ina sojojina da ke turawa su nemo mun labari sun zo mun da labari na tura su ta yankin abba wato wani yanki ne na wasu nau'o'in mutane wanda suka rarrabu a garuruwa daban-daban amma dukkan mutanen yankin ana kiransu amba to yankokin da su amba sun suke dukansu a sham suke ran zai da ake maka azbin auzinawa akwai su a ƙasar yamai misali akwai su a ƙasar agada misali akwai su a ƙasar kaza misali to amma gaba ɗaya yankin sai a ce auzinawan Nijar ko a ce adarawan yankin kaza ko misali a ce maka arewawa ka a ce maka arewawa mutu ya haɗa garuruwa da yawa to su ma an ba su ke mun je wasu daga cikin garuruwan su wato su ma sun rayu irin hatta samudawa inda ake samudawa suka zauna duka yankin an ba da yankin Madiyan mutanen Shu'aib yawancin su duka yankin an ba mun je mun samu tsofaffin rubuce-rubucen su wanda tarihinsu yana koma a bisa bayani na masana tarihi ulabawul asar suna cewa archaeology suna cewa abubuwan da aka hako da irin abubuwan da aka gani tarihin wasu yana koma zuwa da shekara 4000 an na taɓa ɗauka na yi wani documentary a shekaru da suka wuce na taɓa yaɗa shi a TikTok kaga kuma tashoshi da yawa sun ɗauka a Facebook da sauransu to ya ce to ƴan leƙen asirina ko intelligence ina da na tura yankin an ba su sha sun bani labari anna awail amdadi malikir rum kad wasalu ilay cewa taimakon da sarkin rum ko gayyar da sarkin rum hirqal yaraba goran da yaraba na gayya ai kaga za a ci watanni ko sati tika ko kwanaki ko to yace na ji labarin har sojoji sun fara isowa a tsakiya kad wasalu ilay وَأَنَّ أَهْلَ مَدَائِنِ الشَّامِ بَعْثُوا رُسُلَهُمْ إِلَيْهِ يَسْتَمِدُّونَهُمْ وَكُمَا تِكِنْ إِنْدَكَ تُولَى مَأْقَيْنَ دَائِنِ الشَّامِ وَكُمَا مُسَلْمَيْسٍ تَوْسَ بَتَعْنَا مَدَائِنِ وَكُمَا تِنْدِلَ عَبَارٍ أَنْ تِنْكَ وَتُسَرُّهُ تَوْسِيكَ عَزُوَى بِهِرَقِلْ جَوَاتُنَا عَنِمَا أَكَاوُ تَوْكِ وأنه كتب إليهم أن أهل مدينة أن أهل مدينة من مدينة من مدائنكم أكثر من قدم عليكم من العرب شيكم يا رسام سوى أن أهل مدينة من مدائنكم أكثر من قدم عليكم من العرب واتو لا يدقتكم قروركما yawan siyafi yawan larabawa larabawan da suka kawo ku farmaki gari ɗaya in kuka tura ku sun fi siyawa fa hadu ilayhi fa qatiluhu fa inna madadi yatikum min wara'ikum ku fuskance su kawai ku je ku yake su ni ma sai mako na zai zo daga baya abu ubayi yace fa hadha ma balagani anhum wannan shine abinda labarin da na samu anhu ta hanyar su waɗannan sabalatu waɗannan ɗan leƙen asirin sojojin nawa da na tura su je su samu labari da abin da ya suka gaya ya ce amma na tabbatar maka wa anfusil muslimina radiyatun bika talib amma kakka biyo ya gaza wa maka musulmai sun yarda a hakan za su shige su za a yi yaƙi amma dai don ka san halin da muke ciki don duk abin da ya faru in mal nasaru in mal shahada dan Allah ka duba irin yaqaba ta Abu Ubaida ibn Jarrah da kuma irin yadda yake tatsar bayanai a cikin al'amaliyat al'askariya military activities a tsari na security ma babu abin da yake information tsada ina jin wani mai fashin baki akan al'amuran tsaro a ƴan kwanakin baya bayan kame garkuwa da kuma kashewar wannan jami'in hafsar sojojin da aka yi wani hafsa babban hafsa tsohon jami'in yada labarai na rundunar sojojin Najeriya bayan garkuwa da shi aka yi da kashe shi da aka yi ko kuma mutuwa da ya hannunsu kuma wanda su ne sababi sai yake bayanin cewa daga cikin abubuwan da su wani ɗan ta'addar suke shi ne suna siyan bayanai da kuɗi suna amfani da kuɗi su sai bayanai kuɗin da suke kwata a hannun mutane mafi yawansa yana tafiya ne a kan siyan makamai da tatsar bayanai amma wani lokacin sai ka ga abubuwa suna faruwa a cikin al'umman mu kamar ba mu da gwamnati wallahi kuma sallahi a ƙasa kai ba ba wani ƙasashen da suke wata muguwar ci gaba a saudiya nan inda muka zauna muka yi tara mutum uku ba za su taɓa zama da keɓe za su yi wata tattaunawa ya zama suna cikin aminci ɗari bisa ɗari mara a ba duk abin da suke a idon hukuma amma mu abin takaici sai a takkauta aika-aika kuma dai ku da kuke 'yan ƙasa ba ku ji an bujiro da waɗanda suka yi wannan aika-aikan ba an hukunta su kuma ba a daɗe ba sai ka ji an ƙara takkauta aika-aika yanzu 'yan kwanan nan ɗin nan wani abin alkhairi da gwamnati take yi sanin ko ta Zaria ko ta jiha in kai hanyar titin Zaria daga Kano in kai nisa za ka ga wasu fitilu da aka saka a kan titi duk mai tafiya yana gani su in aka kunna fitilin nan mala in ka taho da daddare kana cikin kwanciyar hankali da zuwa ko ina haske kai da ganin fitilin nan ka san masu tsada ne
to amma rahotanni suna taya cewa akwai guraren da ni ban gani da ido na amma na ji an ce akwai guraren da ba ta gari suna zuwa kafanta fitilin akwai wani abu da ke zarewa a jiki to ni ba a ta gari ne suka ba ni mamaki shin yanzu gwamnatin da ta kashe matsu ɗan kuɗi ta yi waɗannan abubuwa ba kuma za ta kashe matsu ɗan kuɗi domin tatsar bayanan inda masu wannan lalata suke iya tasowa har su zo su yi wannan lalata ba sai an gama ƙarar da dukiyar al'ummar gobe kuma a sake ɗauka a ƙara wa domin ubai da ka gan shi dai hankalinsa yana kan runduna da ya ga abu ba communication gap tsakanin ta da sai na abokai ta zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa ne hanyoyin sadarwa ko manuwali ake fa rubuta wasiƙa ake a samu ɗan su sojoji ƙwararru wani lokacin ma ta hanyar express barid ne in misali tafiya tana da marhala 20 ko marhala 10 to akwai mutanen da su suna aikin barid sai a kakkata marhala zuwa marhala 3 ko 4 sai a tashi barde ya ɗauki doki horarren ya yi gudu na mutuwa da ya ci marhala ɗaya sai ya dakata sai ya ba da wasiƙa a nan shi kuma wani jira yake da ya ɗauka sai ya yanke tafiya kwana uku a kwana ɗaya ko ɗaya da rabi ba hutawa da ya je yana jirewa sai in za a yi sati kafin saƙo ya isa wannan saƙon ya isa a kwana ɗaya da rabi ko kwana biyu da rabi amma ana yin haka ne saboda maslahar al'umma yaƙi aka fita ana ƙoƙarin ɗaukar kalmar Allah ne abu mai tsada ake abu mai tsada kuma sai an tsaya an hana ido bacci an hana jiki hutu an kashe kuɗi a kai to haka abu ubai da Allah ya ƙara yadda a gare shi yayi a cikin watan Shawwal ɗin shekara ta 12 28 watan Shawwal Hisham bin Utba ibn Abi Waqqas Allah ya ƙara yadda a gare shi sai na Abubakar ya bashi asani yace yayi maza-maza ije ya haɗu da runduna ya nemi izinin Abu Ubaida a shiga a ci ayi wannan yaƙi Hisham ne tafiye je ya samu Abu Ubaida a cikin watan Zulƙa'ida 21 ga watan Zulƙa'ida bayan nan aka tashi Amr ibn al-As Allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma Amr ibn al-As aka haka dai sai da Abubakar ya dinga tura musu ya dinga tura masa mutanen da za su taimake shi to anan ne aka yi wani yaƙi da ake kiransa Ma'arakatul Dafi wanda aka yi shi a farkon shekara ta 13 ita ce farkon yaƙin Tahomu Gama da aka fara yi a tarihin Sham bayan yaƙin Mu'ta da aka yi a lokacin Manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da kuma jeshi Usama da Sayyidina Abubakar ya cika alƙawarin da ya ɗauka na cewa abinda Manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fara shi Manzo Allah ya tura su kan su fita suka ji rashin lafiya ta Allah suna suka tsaya har aka ce Manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fati suka dawo sannan bayan sai na Abubakar ana cikin makoki sai su koma suka tafi suka je suka yaƙi suka ci nasara to yaƙi na uku shine yaƙin da ake kiran sa Ma'arakatu Dafi wannan yaƙin ya fara daga Wadi Araba karshe aka ja daga har sai da aka yi Dafi a lokacin bayan Yazid ibn Abi Sufyan ya je Balqa Shurahbil ibn Hassana ya je Busra Busra inda aka ce maza sun ya tafi zuwa shi kuma Abu Ubaida ya sauka a Jadiya to a lokacin ne Rumawa suka tunkudo wato suka yi musu ruwan mayaka 300 suka turo su Wadi Araba wanda Wadi Araba din yana nan kusan wato birbishin Palestine kudancin Dead Sea al-Bahr al-Mayyit wannan rundunar da aka turo sai ta zama barazana ne ga su musulmai da alamar idan suka yi take hanyarsu ta ɓangaren gabas wacce rundunonin da suke tasowa domin kawo musu ɗauki ta Dimash to wannan rundunar mutum 300 za su kawo tarnaƙi a kan isowar wannan rundunar domin tsiransu da inda musulman suke bai fi kusan kamar a yanzu za a iya cewa kilo 50 ba tsakaninsu da Jajiya don haka sai suka fahimci cewa idan suka bar wannan rundunar za ta iya musu illa to a nan ne suka fita suka je wadi Araba aka buga kuma Allah ya ba musulmai sa'a suka ci nasara suka raraka mutanen Rum wannan an yi ne gabanin isuwar Amr ibn al-As Allah ya kare da a gare shi da rinjinsa to a lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya fahimci cewa hadarin da yake fuskantar sojojin sa Abu Ubaida yana da yawa to a can mun taba labari yadda Khalid ibn al-Walid da su musanna tun suna isa fara gabas a maso a kudu maso gabashin Fasha suka shiga ta Iraki ta wani garin ake kiransa Al-Ubulla suka raza da garin garin suka mika wuya suka karbe garin tun daga nan su Khalid suka fara jan layi diggan da suka je sun bude su kuma nan ana turowa sai na buka cewa akwai matsala can kuma Khalid yana turowa to muna fata samu za'a suna ta gaba suna tararake daular Fasha to nan ne sai na abokai don tofika zuwa ga Khalid cewa ya raba jinjinarsa biyu ya bar rabi rabin kuma ya taho da su zuwa kasar sha da na so ba za mu shiga cikin labarin yaki mu karkare ni mu karasa tarihin Abu Ubaida bin Jarrah to yau mun yi da Dr. Magaji Dariyo za mu zo to har ya karto a cikin goran dutse to kuma sai aka kira shi wani kira mai muhimmanci na abin da ya shafi al'amarin kungiya ta jama'a da ta bida da sunna a reshen rogo wanda da masu musawar wata muhimma ne mai muhimmanci kuma sai aka kira shi ya tafi hadda tunanin zai samu ya tsara su ta nan a da haka za mu dakata wata kila zai tare da shi za mu katima kuma dida da bai gama zama rasmiyan ba amma na yi magana da mai girma cewa man cewa kamar da aka sani na fara karatu a wannan masallaci tun da ya tun gaba da cutar al'uwa tun kusan cutar 11 kafin na sake koma Saudiya a karatu wanda na koma a cutar 11 karshen sa to kuma har yanzu ba mu daina ba kuma muna fatan har Allah ya dauki rayuwar mu ba za mu daina muka yi ash-shama'il al-muhammadiyya muka gama shi tsawon shekaru muka yi da muka zo ga cin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam muka yi wasu darussa suka guda takwas masu kima akan kusan darussa suka guda goma guda goma sha biyu takwas a cikin su akan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da salatai da addu'o'i masu alaka da salati da aka yi azumi wanda a ciki har da naqadul litafin dalailul khairat وشوارق الانواع وشوارق الانواع في ذكر الصلاه على النبي المختار صلى الله عليه وسلم نا ابو عبد الله محمد بن سليمان الجزري تو كما مكي نقدين لتتفن ده اكاي نواقي نيب النبي صلى الله عليه وسلم ده بيان صفه الصلاه اتيكي مكا دوكي لتاف ال20 لتاف البرده muka sa shi a mizani na nakadi na an ce nakadi shine ka daga abu ka jinjina shi ka jiya yake sai kuma kai bayanin yadda ka jin sai ka faɗi kallon da kai masa ta fuskar dacewar sa da ciwon sa ina ko wasu abubuwa kuma aka san haka da ka gani su ma sai kai bayani na ce nakadi a ba a yare na ilimi to kuma alhamdulillah minni daga nan kuma muka zo muka sa jilaul afham littafin jilaul afham في فضل الصلاة والسلام على النبي خير الأنام صلى الله عليه وسلم على الإمام ابن القيم الله عز وجل مك سويك للشاف الدوايا أداء من سنة شوى إذا مك جمع ذا مسكى دلائل النبوة عن إمام البيهقي من إمام أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبح عن الله عز وجل رحمه هر من يين قرني والشاف aka kawo mana samfuri daga kaso kurmi guda biyu sai muka ji sun yi tsada to sai muka nemo inda za mu order su su zo nan kusan wajen mutum 40 da wani abu sun yi yunkuri na mallakar littafin to daga baya kuma
muka fahimci dai na ɗaya littafin zai dauke mu tsawon lokaci kuma mun saba dirasa da itinadi da matani kuma akwai buƙatar sake kutsawa cikin sirar da faɗin ta sai mu haɗu da dalilin nubuwa a ciki daga baya kuma Allah ya tsawai rayuwar mu sai mu zo mu da izini wa sannan sai muka yi ta zuwa sai mu bugo ta kan mu bugo abubuwa mu zo mu karanta wanda daga baya kuma muka kawo shawara cewa to mu zo mu yi muftasar siratul nabi sallallahu alaihi wasallam shine yau muke darasi na 132 ka dauka kowane darasi an yi shi a sati ɗaya ne sati huɗu shike wata ɗaya sati 40 shike wata goma to 100 muke kaga wata goma so ya zama shekara nan kaga dai kusan sama da shekara uku muka yi muna wannan karatu to amma a ciki akwai hutu akwai hutun wani dogon hutu akwai hutun da zai yi watanni ma akwai hutun da zai yi wata akwai hutun da zai haura daga ɗan to yanzu kuma ga girma na shekaru suna yana ƙara hawan mu tare da dai ake gani tun lokacin ba ni da furfura yanzu kuma ga shi har na yi furfura sannan kuma ga mas'uliya da yawa kuma ga shi yanzu muke ƙara buƙatar karatu za ka insha Allah insha Allah shi karatu yanzu muka fara shi wasu suna ta jira su ya ce zan dakata daga wannan bisa ba ba zan dakata insha Allah to akwai da kuma ga zan fadulu da rewa wanda ya yi digiri na ɗaya da na biyu da na uku a majini shi ne farkon ɗalibi bayan Dr. Samir Bello ɗalibin farko da aka fara ɗauka a Masters a Madina tun da aka fara jami'a tun lokacin Samara Abubakar Jibril lokacin Dr. Ahmad ɗalibin farko da ya fara jirasa shi ne Dr. Bashir Ali Umar a 'yan Najeriya sannan sai da kasane bishi da kansa ba ƙara ɗaukawar ɗalibi sai a lokacin mu aka ɗauki da Samara shi kaɗai aka ɗauka Masters a 'yan shekaru wanda muka shiga shekara ta kuma shi ne ya fara yin diktora kuma shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara yin ismu fiqhu sunna Profesa Sami Jalle mu Profesa Bashir duka sun yi ismu ulumul hadith shi kuma kuma muna da ismu ulumul hadith da ismu fiqhu sunna da kuma ga shi ya fara yin ismu fiqhu sunna to amini na ne tare muka jami'a tun daga aji daya ko da yake Masters din ma duk bayan lokaci sai na je na kuma tabbatar da karatun da yake da rubutun da yake shi ma kuma bayan lokaci duka karatun da na yi na Masters a Sudan da doctora duka komai tare muke rubutu ma da aka yi tare muke da ni da shi da Malam Nasir Kaduna kuma ta karatun nan da muke ya ba mu gudunmawa da yawa littafin farko da na fara rikewa na sharhi shi ya ban kafin saka wannan karatun sai da muka yi shawara da shi a Makka kafin corona muka yi shawara tare muka ɗauki kirar wannan littafin na muktasar sira sannan kuma muka zo muka sa shi a nan to tun ya dawo tun 2020 to kuma muna ta fatan ya samu lokacin da zai karantar a manyan masallatan mu wallahi sai masallatin tirani yana ɗaya daga cikin manyan masallatai da Afirka ta hauka take alfahari da su to sai muka da shi yanzu ni ina ƙasa da karatu ina law school ina fata a tsaya addu'a Allah ya bayar mu sa'ar jaraba to yanzu idan muka gama wannan a madadin mu dau dogon lokaci ko ina raba lokaci zai zo ya saka karatu a ranar Lahadi to idan na ga da yiwuwar mu raba in yi laraba biyu in zo in yi ma ko ya laraba uku in yi ɗaya sai ni ma in saka nawa da ba in kuma na ga zan mai da hankali a kan karatun har zuwa lokacin da Allah ya sa in kammala to sai kuma in zo ko dai in karɓi wani lokaci a cikin lokacin nasa ko kuma in ya kammala in karɓa kafin dai a yi na boshe ta insha Allah na ne izinin ciyawa kuma ya ba ni izini kuma na ne izinin shi ya sama ga alƙalar da zai wanda a yanzu malami ne a jami'ar Bayan a Department of Islamic Studies kuma shi ne darakta na shirye-shirye na tashar Misal Hausa TV mataimakin kuma babban darakta na ita Misal ɗin
kuma shine daraktan da'awa na jama'at zakin bidaya ga masu sunna ta Kano kuma shine sakatare na kasa na na director na ilimi ne zirti wanda professor assistant yake daraka shi kuma yake na sakatare a matakin kasa director for higher education sannan kuma jigo ne a da'awa ta nan da kuma musamman ta karamar hukumar Robo wanda anan harkar su zare wata ce kuma kamar babban malami mai tsare da gaske a ba wannan ba formal introduction bane idan Allah ya sa mun ya zo ga mu karatun karshe da shi zan yi rabi sai ba shi ya su kwane fili sai kuma ya ranar da zai saka karatun kuma sai mu zo mu gabatar da shi ni muqaddimar littafin da zai gabatar sannan kuma sai in bashi ya ci gaba insha Allah rafata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وعافنا ولا تفتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك طائعين اللهم اجعلنا اليك مخبتين اللهم اجعلنا الى لك اوابين اللهم اجب دعوتنا اللهم قدس حجتنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم اخلل سخيمه قلوبنا اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في ابصارنا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا لا اله الا انت ولا رب لنا سواك نشهد انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.